بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أودعه من البدائع العجب العجاب، وصاله من شين اللحن وبروء المحو وكل ما يسراب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا، فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسئلت الدنيا بأنوار شروقه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديك يقول بنيان سنتبت على سبحانه وتعالى مهل تسم ميكوة ميكومي وانديا يمزوى وانا يمتين من البركة يمتين ثلاثة شاهد قوة رمضان هجر من ذر رحمة صلى الله عليه وسلم da garin Makka zuwa Madina na da shekara 1447 wanda ya daidai da uku ga watan uku shekara 2026. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka, Markazu Abdullahi bin Abbas, wacce take anguwar Kwarbai cikin garin Zaria, domin ci gaba da haskakuwa da littafin hasken littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar domin ya zama shari'a ga al'umma. Littafin da duk wanda ya riko da shi ba zai gushe ba yana ganin alkhairai da albarka a rayuwarsa. Littafin da duk wanda ya kulla zumunci da shi ya kulla ko ya taka tafarkin tsira da dacewa da alkhairan duniya da lahira. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala agajinsa da taimakonsa da lutufinsa dukkan rayuwarmu, ya azurta mu kuma da yin wannan littafi kyakkyawan ruko, rukon da Allah subhanahu wa ta'ala ko irin rukon da Allah subhanahu wa ta'ala yake so a yi ma littafinsa. Allahumma amin. Karamaka Allah, karanta mu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
جزاك الله خيرا. Wannan ita ce aya ta biyu a shi wannan sura ta mu mai albarka, suratul Talaq. Kamar yadda bayanai suka gabata a kan ayar farko, wacce a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana hukunce-hukunce wanda ya saukar ga al'umma domin su yi riko da su a cikin rayuwarsu ta aure, domin al'umma su gane cewa auren nan rayuwa ce ta ibada wacce aka buɗe ta bisa umarnin Allah da izininsa da yassarewarsa. To tunda wani ɓangare ne na ibada da rayuwa, to dole akwai hisabi a kansa, na abin da ya wakana tsakanin ma'aurata an yi daidai Allah ya bada lada ba a yi daidai ba inda gaga aka yi Allah ya kama wanda ya ba daidai ba da laifinsa to kuma a ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa tarayya a ƙarƙashin inuwar aure duk da an shiga ne da ƙaunar juna mai sotari da san kullu alkhairi amma wannan baya nufa baya nuna cewa wata rana ba za a samu sabani ba to sabanin kalar biyu ne akwai sabanin da ko uku ne akwai sabanin da za a iya magance shi akwai sabanin da ba za a iya magance shi ba to sai ya haifar da ɗayan biyu ko dai a rabu ta sanadiyarsa ko kuma a yi haƙuri a yi ta ibada har a koma ga Allah to wannan ayar ta biyu ta ci gaba ne da mana fashin baki akan waɗannan hukunce-hukunce amma kafin mu je ga fassarar ta na ga ambaliyar tambayoyi da yake an zo wajen ma'ana harkar saki da mu'amala tsakanin ma'aurata wani ruwan dare ne da yake kutsawa ɓangarorin gari ko gidaje da yawa Allah ya ƙara mana zumunci da iyalanmu
amin
ya ƙara mana haƙuri da juna da ƙaunar juna
amin
ya azurta mu da kyautata alaƙa gare su su ma su kyautata alaƙa da mu
amin
har mu samu yardar Allah da wannan
amin
me tambayar farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ita wannan da dumin ta yanzu ta zo ma ce Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana amin dan Allah malam ina neman ƙarin bayani ne mutum ne yana da mata biyu zai saki ɗaya ta waya wannan dan zamani ne zai saki ɗaya ta waya zai saki ɗaya ta waya da ya kira wayar sai wacce ta ɗauka kuma ba wanda yake nufin ya saki ba to malam ya matsayin saki wannan matsalar malaman fiqh sun tattauna ta tun shekara 1000 da wani abu da suka wuce ba sabuwar matsala ba ce ina tuna mannan Ibnu Qudama a cikin littafinsa Al-Mughni ya kawo wani misali da ya daidai wannan tabbayar tana tuna mun abin da ya faɗa yake cewa mutum ne yana da mata in ban manta ba ya ce da Hafsa da Amra kuna ji haka ya faɗa mutum yana da mata biyu da Hafsa da Amra sai ya ce ya Hafsa da Hausa ya ke Hafsa Hafsa misali sai Amra sai ta ce na'am irin mai saurin jiran miji ya kira ke to la'alla ta ji kamar ita aka kira ko dai wani abu makamancin haka ko ta ɗauka mai gida yana kira ne yana neman attention ne wace ce a kusa ɗin nan to ashe ba bishara za a yi mata ba sai ya ce to ya sake ta waye kira Hafsa wa ta amsa
Amra
ka ga yi daidai da shi yasa in muna karanta da littattafan fiqh sai wasu da cin mutane su dinga cewa malaman fiqh nan sun cika faɗaɗa zance ina albarkar kenan ilimin kenan wannan baje zancen da suke yi sai ya kashe gobarar yankin da za ta tashi a wani gari baka sani ba da kalma ɗaya sadara ɗaya da za su ƙara yasa akwai albarka a cikin waɗannan littattafan littattafai ne da aka gina su akan mahanga ta shari'a bisa hasken Qur'ani da musamman zaba masu sani kuma littattafai ne da ma'abocin waɗannan wallafe-wallafen suke raya dare wajen kirdado da hasashen me zai iya faruwa tun kafin ya faru sai a samar masa da hukunci ko kuma ya ji fatawa kaza to in ya tashi ba da amsa ga fatawar kai tsaye sai ya ce to kuma wannan tambayar da aka tambaya za ta tunatar da mu yiwuwar kaza da faru to abin da zai yi wuri ya faru to shi ma ga hukuncinsa wannan ba haske ba ne da taimakon al'umma to kaga lokacin da Ibn Qudama ya taimaka ya tattauna akan wannan matsalar ai babu waya kila da wanda zai karanta ya ce ah to me din ya Hafsa za a kira ta kuma amma shi ba zai gane muryar kaza ba to amma ta waya gashi tana fara kila din kace to ai kowace tana da wayar to internet line ba aka kira wayar gida gama gari a gida aka aje a falo a falon mai gida yana kira ya dauka Hafsa ce ko ina Hafsa kila network a daidai wannan lokacin ya yi fluctuating ba ta je ba amma dai shi ya ji abin nan ya isar da sako ce mai gida ya aka yi to ya sake ta ya ce misali to Ibn Qudama rahimahullah ya dinga faɗaɗa zance a kan wannan matsalar daga cikin abin da zan iya tunawa ya ce idan ya kira Hafsa ya ce ya Hafsa sai amma sai ta amsa sai ya ce ya sake ki ya ce ya sake ta misali ya ce na sake ki misali ya ce to idan ya san cewa amma ce ta ɗaga waya kage yanzu wata sabuwar matsala ta bayyana to amra maza ta ce tunda ya san cewa yanzu Hafsa amra ce ta daga waya amma ya Hafsa ke Hafsa ina Hafsa na amme gida bai gane cewa amra ba ce ta daga sai ya ce to ya sake ta shikenan saki ya tafi ba ruwan amra da kururuwa yawa saki ya tafi wajen Hafsa ko da ba ita ta daga ba ko da ba ta ji ba sai ta isar mata ban ga koki shi da za ta isar wa kishi ta ce ai wallahi ba ki sani ba dazu mai gida ya kira waya ya dauka ke ce ya ce ya isar ya yi saki ba kuma na ke ga akwai damuwa a nan to yanayi na ɗaya ke yanayi na biyu ya kira Hafsa sai Amra ta amsa da Amra ta amsa sai ya gane cewa Amra ce sai ya yi niyyar sakin Amra da Hafsa ma'a dukansu sun sauka hoke ce dama to ai na ɗauka wanda ya to ya sake zai ce na sake to dukansu za su sauka ya kira Hafsa da Hafsa ta daga da ya kira Hafsa kiran ba da niyyar saki ne sai Amra ta daga to dama kila da Hafsa ce ta daga zai ce ne ina Amra ba ta waya to sai sharko ne zai ce Amra ce to ya saki kaga wace sako anan in fahimta to mu dawo kan tambayar ne tambaya ya kira a waya yana da mata biyu ko uku sai ɗaya ta ɗaga da ɗaya ta ɗaga ba ita ce yake so ya isar masakon saki ba sai ya ɗauka wancan ce sai ya ce ya sake ta kila daga baya ta bayyana masa cewa ai ba ita ba ce to wacce yake nufi a zuciyarsa ita ce ta sauka shi yasa kamar yadda muka ambata jiya babin saki da babin mu'amalar aure wato wani babi ne da dole sai tsoron Allah ya wanzu a cikin zukata kila daga baya shakku wani feelings ya kama shi a zuciyarsa ko in canza ko a'a to Allah ya san abin da yake cikin zuciyarsa kamar yadda Allah ya ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir me Allah yake nufi da ma khalaqallahu fi arhamihinna dayan biyu su ji tsoron Allah kar su ɓoye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarsu ciki kenan ko kuma jinin da suke dole su faɗa su ji tsoron Allah to kaga wannan a haƙƙin mata kenan to shi ma a haƙƙin maza su ji tsoron Allah su faɗa abin da yake cikin zuciyarsu saki ɗaya ne saki ɗaya saki biyu ne biyu kan daga baya ya san ga abin da yake nufi ya canza ko kuma ya san wance yake nibi da yaga cewa wannan yar dangi ce tana da alfarma tana da social status kaza kaza sai ya canza sai ya waske ina Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa to bani ta ina jin agurguje dai mun ansa wannan tambayar mai tambaya ta biyu ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Allah ya biya da aljanna amin fa ina yayi addu'a tambaya ta ita ce shin ana karbar sakin da aka sa masa lokaci kamar ka ce wa matarka a ga fatan mata na sha mana irin wannan gyaran ba ka fuskantar da ya za ni ce mu ai ni ba zan yi saki ba insha Allah na ai har da mutum to dauzi kamar mutum ya ce mu matarsa haka za ka ce amma ka kalli mallan ka ce kamar ka ce kamar a gyara masa kamar mutum ya ce mu matarsa ya sake ta a ƙarshen watan Ramadan ko a farkon watan Ramadan duk da lokacin bai zo ba shin sakin zai auku wannan ana kiransa at-talaqu al-mashruut sakin da aka yi masa sharadi sakin da aka yi masa sharadi in kaza ya faru to kaza ko dai ai sharadin da aiki ko ai sharadin da lokaci sharadi da aiki wanda za a dangantar da shi zuwa ga matar kamar yadda malamai suke yawan ambata cewa a ce ma mace in kika yi kaza to an sake ki in kika shiga gida an sake ki har malamin fiqh mu samu fa'ida suke tattaunawa to meye ma'anar shiga gidan shiga gate shiga asalin gidan a'a in ta shiga da kafa daya dayan kafar ta shiga kenan dukkan matsaloli ne da aka tattauna in ta shiga da hannunta wani bangare na jikinta kuma in ka ji yadda suke tattaunawa suke zube ban ƙwaryan hujjoji sai ka ji ƙwaƙwalwarka tana cin abincin ilimi tana ƙoshi saboda fa'idojin da suke bajewa to kaga wannan irin wannan sakin an alaƙantar da shi da aiki daga cikin abinda na tuna yanzu wanda yake ban mamaki wani rashin mutunci da wasu maza suke yi su ce in ta kuskura ta yi ƙara yin ciki ya sake ta kai an shayar ka tsawa da kai yaran ma sosai Allah ya so da yawa shi bai san matar ta ƙara yin ciki misali yana ganin tana masa gwarne to yayi da ita ta yi abin da ya kamata misali ko ta yi bai yi ma'ana bai abin nan sai to in kika kuskura kika ƙara yi to wannan rashin mutunci wannan sha tara ta tsiya ke to amma ba muna magana akan aikinsa bane muna magana akan sakin kaga yanzu allaka talaq bi abinna ashar in kika yi kaza kaza zai faru shikenan in ko kaza ne ya faru shikenan saki ya tabbata to wannan sakin da yake da alaka da aiki to akwai sakin da yake da alaka da lokaci da zarar wata kaza ya tsaya to kin sako kaga da lokaci kenan da zarar rana ta fadi da zarar garin Allah ya waye da zarar an yi azhar da zarar hantsi ya daga to da zarar wannan lokacin ya yi tabbas sakin zai tabbata amma akan abin da ya shafi alaƙantar da shi misali da wata yana da kyau a gane cewa idan da mutum zai ce da matarsa da zarar Ramadana ya fita misali to ya ce ya sake ta to ba sai ran sallah ba za ta sako ba da rana ta faɗi ranar ƙarshe ta Ramadana shikenan ta sako yawwa da an ga wata misali da an ga wata wata ya tabbata an ga wata shikenan mutane suna ganin watan sallah ita tana ganin watan saki ko Allah ya kiyaye Yana da lokaci ko mu tambayoyin sakin nan suna da tsawo. Ga wata takaitacciya ce wannan ina jin. Me ita yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam. Allah ya kara lafiya amin. Tambaya ta ita ce malam. Okay, tambaya ta ita ce matar da ta yi ma mijinta kulli ya matsayin tsarkinta kafin ta saki mijin nata. Kar Allah ya fata wani kafin ta saki mijin nata kafin ya kulli ya dan girma mamman ai ba a saki mu. Ina jin a karatun shekarun jiya ne muka dan ambaci kulli da wasu da jin ɗan hukunce-hukunce na abin da ya shafi hulɗi. Hulɗi asali a Larabci shi ne cire abu. Fahla na alaika in na ƙabilwaɗi al-muƙaddas sai'uwa. Fahla ka cire takalmi. To hulɗi a cire rigar aure da take tsakanin ma'aurata ke nan ya kasance babu. Wanda wannan haƙƙi ne na mace. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bata domin samar da maslaha. Kila la'alla maslaha ita ce a rabu, kamar yadda saki shi ma yakan iya zama maslaha wani lokaci. To idan aka yi hulɗin nan yadda ake yinsa shi ne mace ta bijiro da matsalar da take fama da ita ga auliya umuri hama na majibincan al'amarinta a tattauna a ga maslaha ita ce a yi hulɗi sai a zo a zauna cewa to kai ga sadakin da ka bayar ga abinda ka kashe na aure mun yadda cewa ƴarmu ko ta yadda cewa za ta dawo maka da kaza in gona ce ka bayar in wani kuloti ne in ka haɗa da mota in wasu silalla ne na zinare da sauransu ƴan Borno kenan. To duk a dawo mutum da shi an yi hulɗi ce. To idan aka yi wannan hulɗi ya tabbata akwai hukunce-hukunce masu ɗumbin yawa masu tarin yawa waɗanda suke da alaƙa da hulɗi ta ɓangarori daban-daban. Amma ɓangaren da yake tambaya a kai ɗaya ne daga cikin ɓangarorin masa'il al-muta'alliqa bil khulq ma'ana masalolin da suke da alaƙa da hulɗi. Yana tambaya a kan ya za a kirga sarkinta ma'ana tana da idda ko ba idda a taƙaice in kai ka kai ke abinda yake da ya fi inganci shi ne in dai wannan hulɗi an yi shi ne a cikin yardan juna da abin nan babu wata ɓaraka ta tabbata an yi hulɗi to yana tabbata da iddar wacce aka yi ta yi kulɗi tana tabbata ne da saki ɗaya afwan tana tabbata ne da jini ɗaya kamar yadda ya tabbata hadithin Abu Bayyir bintu Mu'awwad da Sa'd in ba manta bin Thabit saboda haka saki jini ɗaya sai ya tabbatar da kaga istibra'ir rahim kenan sai ya kasance ta fita daga igiyar gogon naka wanda aka yi masa kulɗi wanda ba a kyauta masa amma in shi ne kuma bai kyautan ba kaga shi ya ja. Allah ya sa mu dace. Na'am akramu kallah bari mu tsaya haka. Akramu kallah malam yayin kulɗi ne. فإذا بلغنا أجلهن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
الله سبحانه وتعالى يتي فإذا بلغنا أجلهن إذا انسك كسا جمع الدرس كما بلغنا أجلهن بذلك فسر يتي إذا انسك كيسك جمع دند أن جمع تبارو فأمسكوهن كما ai ba igiyar aure tsakanin su knock out yayi sakaci har idda ta kare to kaga bai da wata kalma akan matar sa igiyar aure ta tsinke to fa idza balagna ay iqtaraba intihau muddati al idda fa idza balagna ajalahu idan iddar su ta kusa ta kare zamu zo mu ambaci wata fa'ida anan wacce take da alaka da balagna ajalahu. Allah ya ce fa amsikuhunna insha Allah fa amsikuhunna bima'ruf to idan kun yanke sha'awar ci gaba da zama da su a matsayin mata yau nan an fuskantar da zancen ga adadi mai yawa ne ma'ana mace 1 2 3 ko 4 ba ana nufin mutum ne da matansa biyu ko uku ba a sha'awar haka ce ga wani ya saki matansa su biyu su uku duk a lokaci ɗaya ba a'a ana fuskantar da magana ne ga al'umma ga mace A mace B mace C kowace tana gidan mijinta to kowace ga hukuncen sakin da yake da alaka da saki idan an musu wanda ya wajaba mazansu su kula da su kaga sai ai jami'i ce فأمسكوهن بمعروف إذا كنت أنت شاورا تسوى ذاك داود هو أكا سامجي توا أكا ساكا مجيجن ألاكا تداو أكا بهن تجونا أكا دينجا مراكا تو كوريكي سوك داود سي الله يأمبني للبزن فأمسكوهن كوريكي سو نعم أنا ركي وكنا ركي من درجاني kana rike abin da baka so ya sukuce ne a cikin wannan jumlar ko kalmar fa amsi ko hunna akwai dan kashe da karka kuskura injiya da shekaran jiya sakin da kai sauri ne su bulda baka ne a gaggawa ce fushi ne to yanzu an dawo maka da ita to ka rike abin kyakkyawar ruku amma wani irin ruku ba wai kawai ka ce to na dawo da ita bazan kara sakin ta a'a bima arufin da kyautatawa da martaba babu cewa alfarma fa kika samu na dawo da ki babu wannan ba ma'ruf bane ana so ne idan aka yanke shawarar dawowa to ai deleting wancan page din a shafe shi yanzu a bude sabon page na girmama juna na martaba juna a samar da wasu furannin fulama masu kanshi kai ka ce ma har a ce misali gara ma da ake sakin yanzu alakar tafi kulluwa misali duk da dai ba gwara ɗin duk zai shiga cikin kundin tarihi cewa an taɓa sake misali fa amsikuhunna bima'ruf wannan ma'ruf ɗin da Allah ya umarni da shi sai ɗan halas ɗan mutunci yake iya bayar da shi saboda me kullu ina'in bima fihi yawwa kowace ƙwarya abinda ke cikinta ɗin aka karkata ta shi yake zubowa to wanda ba ɗan halas ba ne bai san mutunci ba zai iya zubo da mutunci na to idan kai wanda ya saki kai dan halas ne mai mutunci to kai yake shawarar ka dawo da ita to ga umarnin Allah fa amsikuhunna bima'ruf dattako kimantawa martabawa darasawa to a gani a kasa gidanka fa amsikuhunna bima'ruf aw fariquhunna bima'ruf idan kuma ruwan yayi tsaman da ba za a iya kyautata ɗanɗanansa jituwar ba za ta dawo ba fahimta ba za ta samu ba to ku rabu da su ma'ana a yi saki kenan bima'ruf amma shi ma fa in za a yi da mutunci wani irin saki ne za a yi da mutunci, sakin da babu uwa ka uba ka ce, sakin da babu cin mutuncin juna, sakin da babu yanzu mutum ne ya saki matar sai ya ba mata gida, akwai ladan ya ba ta gida, akwai ladan. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala, ya bar mata kaza, ya ba mata kaza, ya bar mata kaza, akwai ladan saboda aikin alkhairi ne. Yanzu saki ne yayi, amma kuma sakin ya haifar masa da lada, saboda ne, saboda ya bi umurnin Allah. Matan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama, lokacin da aka buga mana karatu dan asali na abin da ya faru tsakaninsa da matansa, Allah subhanahu wa ta'ala ya umurci manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba su zabi, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilan wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. To sai Allah ya ambaci cewa fata alaina kumatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, inna tashi rabuwa da ku, in kun zaɓi rabuwa da ni, to zan muku rabuwa ne cikin martabawa da kimantawa da darajtawa, sarahan jamila, irin wanda ba a taɓa gani irin shi. Amma wa in kuntum turiduna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, idan kuka zabi Allah da manzansa da darajar gobe, kuka fifita waɗannan bangarorin akan mai gaggawa ta duniya kenan, to ku sani Allah ya tanadar ma kirkin da kuka yi, da mutuncin da kuka yi, da miƙa wuyar da kuka yi ga Allah da manzansa, to ya tanadar muku lada mai daraja mai kima, kuma dukkansu suka zaɓi Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah. Allah ya ƙara musu yarda,
amin.
To kaga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abin da bai faru ba, da zai faru da ya Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sarahan jamila zai, domin a nuna maka cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wajen bin umarnin Allah, to har abinda ma bai yi ba da zai yi, to zai yi yadda Allah yake so. Mun fahimta? Abinda ma bai yi ba, to da zai yi, in ya tashi yi zai yi ne a level ko matakin da Allah yake so a yi. Yanzu ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam matan nasa gaba ɗaya sun zaɓi su wanzu da shi ne, to amma da sun zaɓi su rabu da shi, to ga ma abinda zai yi na kyautatawa. Mun fahimta? Fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Allah ya ce wa ashhidu dhawai adlin minkum, idan kuka tashi yin sakin ko ko dawowa da su, qawlani li ahli al-ilm, shi shehu da za ku sama mutum biyu waɗanda za su tabbatar su zama witnesses ko shehu na cewa an yi saki ko kuma kaza ya faru, shi za su yi shaida ne ko za ku nemi shaidin ne lokacin da kuka yi saki, ko kuma za ku nemi shaidin ne lokacin da kuke dawowa da su, wanne ne ba wanne ba? Duka biyun huwal aula. Saboda me Allah yana cewa duk da abin da ya fi kusa, fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf, amma maslaha da ta sa a nemi shaidu lokacin da za a dawo da mace, to ai maslahar dai akwai buƙatar ta ita ma lokacin da za a yi saki. Mun fahimta? Akwai ta lokacin da za a yi saki. So da haka idan malam A ya saki matarsa, to ya san zama akwai shaidu waɗanda suke tabbatar da cewa saki ya shiga tsakani, amma malamai waɗanda suka tafi akan cewa shaidun za a samar da su ne a kan dawowa, to sai suka bambanta tsakanin neman shaidu a kan saki, suka bambanta shi suka tabbatar a kan neman shaidu a kan dawowa. Wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimu shahadata lillah, su kuma shaidun idan an nemi su shaida, to su yi dan Allah, su yi a kan gaskiya, su yi ba don maslahar wanda ake mashaidan ko wanda ake shaida a kansa ba a lillah za mu zo mu ji wasu daga cikin hukunce-hukunce sai Allah ya ce mene ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر wannan tunasarwa ce wa'azi ne ake fuskantar da shi ga wanda zuciyarsa ta gaskata Allah ta yarda da Allah ta yarda da cewa akwai hisabi akwai hukuma ga duk wanda yayi ba daidai ba wanda yayi kuma daidai shi ma akwai ladan da Allah zai bashi zalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir tab ambatan cewa wanda yayi imani da ranar karshe tabbatar da hisabi ne dan babu ma'ana ga ambatan ranar karshe ranar lahira kenan in ba a tunasar da wanda ake fuskantar da magana gare shi ya tuna cewa akwai hisabi ba saboda haka duk abin da aka ambata a baya na fatalliquhunna liiddati illa zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la tukhrijuhunna min buyutihinna ذلكم يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ذلكم يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وتلك حدود الله ذلكم يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ذلكم يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو فارقوهن بمعروف ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وأشهد ذوي عدل منكم ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ duka waɗannan ɓangarorin gaba ɗaya da aka ambata da ambatansu ya gabata duka kowanne ka sadar da shi ka alaƙantar da shi da tunatarwa wa'azantarwa ga wanda yake tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yarda da cewa akwai hisabi a gaban Allah saboda aka sai ka tuno tun daga abu na farko saki a lokacin da ya kamata a fuskar da ya kamata da adadin da ya kamata rashin fitar da su daga gida su ma kar su fita duka waɗannan dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ko ya gindaya wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda diye ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala so ya ja'al lahu makhraja Allah zai bashi mafita wannan jumlar ita ma ka alakantar da ita daga da dukkan abin da ya gabata wanda ya ji tsoron Allah wajen yin saki na sunna bai yi na bid'a ba to ya ja'al lahu makhraja wanda ya ji tsoron Allah ya zauna da matarsa bayan ya sake ta a gidan ya kyautata mu'amala da ita to Allah zai sanya masa mafita matar da ta ki fita daga gidan mijin saboda tsoron Allah ita ma zai san Allah zai sanya mata mafita muna tare to sai ka dinga ambato abubuwan har ka dire har inda Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan Allah subhanahu wa ta'ala zai azurta shi da alkhairai mabambanta ta inda baya tunani wannan jumlar da wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib dukkan su jumloli ne ko kalmomi ne da suke da alaka da kalmomin da suka gabata sannan kuma har wala yau suke cin gashin kansu labazin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja a aure ne ya ji Allah kuma khaja a kasuwanci ne inda ya ji tsoron Allah zai bashi mafita a tarbiyyar ƴaƴansa ne Allah zai bashi mafita a makwabtakarsa ne da makwabcinsa shi ma ya ji Allah makhraja. A duk inda mutum yake ji tsoron Allah to Allah zai ba shi mafita, a mulkinsa ne ya ji tsoron Allah ya kare haƙƙin talakawa Allah zai ba shi mafita. Saboda haka kaga ashe jumla ce da take karaɗe sasannin rayuwa gaba ɗaya, ba ta barin wani ɓangare face sai ta shiga, kamar yadda za mu zo mu ji a gaba insha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa’iza balagna ajalahunna, sai Allah ya danganta kaiwa zuwa ga kusa da fita daga idda zuwa ga waɗanda suke idda, kaga mace ce take idda, to sai Allah ya ce fa’iza balagna, ita ce za ta kai ko za ta kusa fita daga idda. Fa’idar da na ce za mu ambata a nan a ƙarƙashin balagna ita ce mun ambaci cewa fassarar fa’ida balagna a jalagun nan idan suka kusa fita daga idda, ka ga wasu fitar ba. To abin tambaya a nan, muna tare balibar, abin tambaya shi ne me yasa Allah subhanahu wa ta’ala ya ambaci dawowa da su ko barinsu su fita idda daga idda, aka ambace shi a kamar ka ce daminit ƙarshen idda, tunda fassara ita ce in suka kusa fita daga idda. Me yasa ba a ce kawai a dawo da su in ana so a dawo da su, ko da yau ake sakin gobe a dawo da su ba? Dalili wallahu alam saboda abubuwa kamar haka. So da yawa a ɗabi'ar zuciya ba ta saki kuma yau gobe ta dawo da, saboda akwai yamutsewar hazo, akwai rashin jituwa. To ba a tunanin a yi saki da azahar a ce kuma an dawo da ita da asar. Saboda abu na biyu, ana sa ran dalilin da zai sa a yi sakin namijin dalili ne, ba dalili na kowane ba. To in ko namijin dalili ne, kafin a fayyace a samu jituwa za a ɗauki lokaci. Mun fahimta? Sannan a fafince a ƙarƙashi, kamar ana so a ce idan abin da ya sa aka yi sakin nan saboda laifin mace ne, to a ɗan jazaran kaɗan har ta ɗan shiga tintininta har gab da ta fita idda, kaga wannan filin ko wannan lokacin ya isa a samu darasi, a samu nadama, a samu sosuwar zuciya har a dawo zuwa aikata abin da ya kamata. To idan aka dawo sai a zama kamar mayan ƙarfe, a ɗinke ɓaraka, a samu jituwa. Ina jin waɗannan fa’idojin masu muhimmanci ne bisa hasken ko bisa la’akari da fa’ida balagna ajalahun. Al’ajal kuma da aka ambata a nan muddar idda, ko lokacin da za a jira fita daga idda, shi ne wanda Allah ya ba mu labari a cikin Baqara, wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce matan da ake saki, ko matan da aka saka wanda saki ya tabbata a kansu, to yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun, za su zauna, shi ne al'ajar ke zama na dirshan na jiran idda, tsawon wani lokaci? Talatata kuro. Ya za a fassara talatata kuro? Na'am? Aron ma ya ce tsarki uku, wani aron man ya ce jini uku, to ne za mu zaba? Na'am? Duka daidai ne, duka kuma ba daidai ba ne, zai yi duka daidai ne idan aka yi la'akari da cewa lafazin ƙuri'i wanda jam'insa aqra da hamza a ƙarshe yana bayuwa zuwa ga ko dai tsarki ko jini. Mun fahimta? Za ka ce ataha alqur, bima'ana tahurat ta yi sarki ata al-qur bima'ana ja'a al-hayd haida ko al-ayn al-ada ta zo mata duka al-arabci akwai wannan to al-qur'ani kuma balarabi ne to ya tarabbasna bi anfusihinna thalathata qur duka waɗannan ma'anonin daidai ne wanne ne za a fassara ki wannan jumla ta haifar da ciwon kai a bamu tattauna akan iddar mata waɗanda za su jira tsarki ko za su jira jini da yawa daga cikin malamai na sahabban manzara masu salam da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu sun tafi akan al-quru a nan al-tuhur tsarki bambanci wasu kuma suka tafi akan cewa jini bari mu dan yi fashin baki kaɗan a guje domin mu gane meye amfanin sabanin sannan meye tasirinsa a fiƙe hunce abin nan practically a tabbatance misali sai ka ce mace ce wacce take jini na kwana bakwai misali tana jini kwana bakwai tana tsarki kwana 15 ko 16 misali ma'ana daga ran da jini ya zo mata day 1 za ta yi har kwana bakwai ko kwana 6 sai ya ɗauke ta yi tsarki kenan daga nan kwanakin da kuma za ta yi tsarki tana tsarki tun daga kwana 1-2 har ta kai kwana 15-16 sannan cycle ko jini ya kara zagayowa ko to sai mijinta ya sake ta a rana ta 3 na tsarkinta muna tare ta gama jini da ta gama jini ba abin da ya shiga tsakaninsu kaga falaku sunna kenan sai ya sake ta da ya sake ta a rana ta 3 ko ta 4 ko ta 5 ko ta 16 ta 15 ma in ka ga dama almuhim dai ba ta fara jini ba sai saki ya zo to ai ta yi kwana 5 cikin tsarki kwana 6 cikin tsarki kwana 10 cikin tsarkin da babu abin da ya shiga tsakaninsu sau da haka za a kirga wannan me ya rage mata sai ta jira al'ada biyu tsarki biyu shikenan mun fahimta to wanda zai yi la'akari da jini shi kuma me zai bambanta su zai zo ya kirga wannan kwana 7 ko 6 ko 8 da take na al'ada saboda haka idan aka sake ta misali a rana ta 7 a cikin kwanakin tsarki to ba za a fara da sai ba sai daga ran da jini ya zo sai a ce to an yi daya misali saboda haka idan aka gama kwanakin sai ka ga akwai bambancin kwana 7 ko kwana 8 daidai gwargwadon bambancin kwanakin al'ada to wannan yana da amfani ko bai da amfani yana da amfani har shi ne sai a zo ana tattauna wanne ne abadul ajalaini wanne ne aqrabul ajalaini wanne ne aqrabul ajalain ma'ana kwanakin da suka fi kusa suka fi sauki shine ayi la'akari da tsarki idan kai la'akari da al'ada ko zuwan jini to kaga an ƙara mata kwanaki kenan babu mamaki kuma a cikin kwanakin nan da aka ƙara mata ya zama abubuwa da yawa za su iya faruwa idan kai da aka yi da cewa za a yi amfani da tsarki to kwa daga in kai da aka yi da cewa za a yi amfani da jini to ba za ta fita daga cikin inda ba sai waɗannan kwanakin sun kare saboda haka idan mace tana cikin waɗannan kwanakin miji ya dawo da ita kaga za ta dawo ke idan kai da aka yi da tsarki to daga daiwan zuwan al'ada duk shikenan an kore ka mun fahimta knock out so kaga tasirin bambance tsakanin abinda za a yi la'akari da shi na sarki ko kuma jini, wanda kamar yadda muka ambata da yawa daga cikin malamai sun tafi akan la'akari da sarki. A irin wannan yanayi shi ne yanayin da Allah ya ishara zuwa gare shi, ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. من أم بتشي وما خلق الله في أرحامهن إما الحمل وإما الحي. وجني هو تيكي. شو سجس أوران الله. كذا ما تشتشي جني يازو الحالي بيزوا. كذا تشتشي بيزوا الحالي يازو. دك الله مثلا أبن ديك وكان من أتيكم ما هي برجع. Ina fata mun gane. Allah ya sa mu dace. Da kafin saukan wannan aya ta wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, da ayar da take gabanta at-talaqu marratan a Bakara kenan. Ki kaga ita at-talaqu marratan tana tabbatar da cewa sakin da ake iya dawowa da mace sau biyu ne ko bil munasaba in bracket wannan aya ta bani wahala lokacin muna da muna yan kanana sai mun ta jin ana cewa saki uku, to kuma Allah yana cewa talaqu marratan, sai mun ta samu confusion ya za a yi haka. To kaga rashin ba a yi lokacin ba a samu dan wani haske ba, muna yan mutsumutsi. Ma'anar talaqu marratan sakin da ake iya komai a cikin sa ko a dawo da mace. Da kafin nan saki, sai mutum ya ce ya sake mace ma saki 50, saki 70, saki 99 ma idan ya kurbi abin nan ruwan inabi mai daɗi. To sai aya ta sauka a fara kuma mata. Kafin kuma wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, shi ma babu iyakan zaman da za a yi. Kila sai ta zauna wata bakwai, wata takwas, wata kaza, sannan a dawo da ita. To sai aka taskance lokacin. Kuma wannan ya faru ne ta sanadiyar sahabiyar abin nan ɗaya cikin sahabiyar manzara masu sallama a Asma al-Ansariya. Asma ta samu kansa a hali na saki, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan hukuncin domin ya kasance albarka da ilmantarwa kuma ta sanadiyar ta ga al'umma. Wa ashhidu dhawai adlin minkum fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw fariquhunna bi ma'ruf. Al-ma'ruf a larabci yana da ma'anoni da yawa. Al-ma'ruf yana iya daukan abin da ya dace, yana iya daukan abin da aka sani, yana iya daukan abin da al'ada ta saba da shi wanda bai saba ma shari'a ba, yana iya daukar abin da yake daidai da matsayin wanda ya samu kanshi a wannan yanayin, duk cikin ma'anonin ma'ruf. In ka dauki wannan fassarar duka kuma daidai ne, in ka dauki wannan fassarar ta ƙarshe, ma'ana ma'rufi a fassara shi da yin abin da ya kamata daidai da hali ko yanayin mutum. To kaga aw fariquhunna bi ma'ruf shine za a bada mota, za a bada gida, saboda akwai kumbar susa. Idan babu, to ma'ruf daidai da yanayin mutum, shi yanayinsa ya ce to sai an jima ne, bai da mai mallaki ko mutu sai ki tafi sai an jima. Mun fahimta daidai da yanayi, sannan kuma daidai da kila abin da aka saba a cikin al'umma. To kar ka zama baƙo, musamman idan wannan abin da aka saba bai ci karo da koyarwar shari'a ba. Misali a al'adar gari an saba da in an saki mace misali za a yi mata kaza, kuma bai saba ba abin da mako maza sun yadda su yi, babu laifi. matukar bai zama wani wata sarka mai shaƙe mazaje ba misali to karkace ani bazai ba kaza kaza in babu mutuntawa ne da karramawa ai kai babu laifi amma ba za a kirga shi a matsayin haƙƙi da mace za ta ce dole ne ai mace aw fariqu bainal ma'ruf wa ashhidu zawai adlin minkum wa aqimu ash-shahadata lillah waɗanda a hukafin nan shaidan nan da aka ce a yi shin wajibi ne ko musahabi a nemo shi ya musu shaida sawa'un a kan saki ko su yi shaida a kan dawowa da mace shin wajibi ne ko ba wajibi ba zai ba da ansa akwai kyauta ta ramadan ya kumanta a ramadan ne akwai lailatul qadr ko na'am na'am wajibi ne da dalili na'am saboda al'amru lil wujub saboda umarni asali yana da ana yabtabi yana hukunta wajibi ne daya to banda wannan ba ka ci gaba kana kan hanya ko ka tsaya ana to kana daidai kyautar koya ne dalili na biyu shi ne ƙarin bayani a kan abin da ya ambata duk inda umarni yake al'asli shi ne umarni ne na wajibi sai in akwai wata ƙarina ko abin da yake tabbatar da cewa ba wajibi ba ne to nan kuma abu na biyu sai muka samu ƙara'in ba ma ƙarina ba abubuwan da za mu haskaku da su waɗanda suke tabbatar da cewa wajibi ne Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayyana wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri kaza kaza ai duka waɗannan wajibai ne ba ganin dama bane to sai malamai suka ce tunda lafazan da suka gabata suna tabbatar da bayuwa zuwa ga wajibci to me zai sa a daidai ambatan shedu a zare shedu a ce su kuma nan musahabi mun fahimta ai ina jin yana kan hanya mai ma'ana sosai saboda yanayin lokaci za mu dasa aya a nan in Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah akwai babanmu kuma malaminmu shugaba malam Sani Yakubu Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka ya halarci wannan majalisin namu za mu nemi shugaba koya ne ya zo da mana addu'a daga bakunansu waɗanda suka daɗe suna ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka da alkhairi